بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا وبركة من دساكي كسان جوا أولا نبيلي من البركة دمكي تتوناوا أكان wato gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Muna cikin kissar Nana Aisha, Allah ya kara mata yarda irin jarrabawa da ta gamu da shi bayan maganganu da aka yi ta yadawa na sharri da makirci akan ta. Shikenan sai ga Annabi sallallahu alaihi wasallam wata ran ya shigo ɗakin ta, sai take ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, atta'adhanu li an atiya abawayya, shin za ka yi min izini in tafi gidanmu in je gurin iyayena? Ta ce nana so ne in je in tabbatar da wannan magana da ake ta yadawa. Daga tafiya yaki kawai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, daga dawowa ai ta yada maganganu a gari cewa nayi kaza nayi kaza nayi kaza, kai min izini zan koma gida. Wannan yake nuna cewa ashe mace idan abu ya ci tura ya gagara to gida take tafiya. Wannan shine yaji wanda yake da asali a musulunci, ba yaji da mata suke dakawa suna ainihin wato yin sa a gidajen su wanda ya saba shari'a ba. Misali, a bisa al'adar mu yanzu, mata idan wani abu ya shiga tsakaninta da mai gidanta, kawai sai dai yazo ya tarabbata nan ba tare da ta nemi izinin sa ba. Yanzu ku duba yanayin da Nana Aisha take ciki na bacin rai da damuwa da bakin ciki, amma kun ga da za ta fita sai da ta nemi izini. Atta'adhanu li an atiya abawayya, shin za ka yi min izini in tafi gidanmu? Wanda Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bata dama, ashe ba daidai ba ne dan ranki ya baci ba kwa jituwa da mai gidanki an samu matsala kawai ki kama hanya ki hada kayanki ki fita, wannan haramun ne ba daidai ba ne? Duk wacce ta fita gidan mijinta ba da izininsa ba tana cikin hadari, ba karamin hadari ba. Kuma abin mamaki, bisa ga al'adarmu sai ta zo ta yi yajin. Idan ta yi yajin ta tafi, kuma wai sai an je an yi bi ko an bita, saboda tana da daraja tana da matsayi, a bita a je a dawo da ita koda ko ta kila laifinta ne. Da yawa-yawan wasu yajin da mata suke yi ai laifinsu ne, ai ba laifin mazajen ba ne. Akwai laifin mazajen, amma su ma matan akwai nasu laifin. So anan gurin a cikin wannan kissa abinda za mu amfana da shi shine, kun gana na Aisha da za ta tafi sai ta nemi izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shin za ka yi min izini in tafi wajen iyayena? Kuma ashe in abu ya rikice aka kasa gane ina ne mafita, to zuwa ake a tafi wajen iyaye a je a nemi haske, ba wai a tafi wajen kawaye ba. Akwai matan da yanzu kuskuren da suke shine in sun shiga matsala kawayensu ne suke warware musu matsalolinsu, inda ba daidai ba ne. Kun ga Aisha nan gidajenta, gidan iyayenta ta tafi, kawaye dinnan kala-kala ne, akwai kawayen kirki akwai ina banza, sai ki lura da kawayen da ke mu'amala da su. Irin wannan mu'amala da ake yanzu da kawaye, a fifita kawaye akan miji, a fifita kawaye akan iyaye, wannan ba daidai ba ne. Musamman yanzu hanyoyi da ake amfani da su, social networks dinnan, su Facebook, su WhatsApp, su Twitter da sauransu, akwai matan da anan suke samun warwarar wai matsalolinsu na aure. Wata ɗaliba ta bugo tana fatawa, ta ce ai yanzu ga abin da mata suke, musamman a cikin wato hanyoyin sadarwa na irin su WhatsApp da su Facebook da inbox da ake turawa da Tugo da Wide sauransu. Mace sai ta je in tana da matsala da mijinta, kawai sai ta rubuta sai ta harba wa duniya, ta ce tana neman shawara. Wai wannan shawarwari da za a bata daga wannan kafa ta watsa labarai da maganganu, shine wai za ta je ta warware matsalarta da ita da mai gidanta. Wata ta ce mata, kake yadda da wulakancin maza, kake yadda namiji ba dan goyo bane, in ya miki ki masa, in ya keta ki ki kekketa shi, ni ma mai gidana haka ne masa na samu zaman lafiya, wallahi haka za a aiko mata a turo mata. Yasa ni bana ganin laifin mutumin da ya taka birkewa matarsa yace bai yadda ta yi waɗannan abubuwan irin su Facebook, su WhatsApp da su tugo da ake shiga ba, ni ban ga laifin mutum ba, saboda wallahi barnar da suke yi, lalata mata da suke yi, wallahi ya fi gyara su da suke yi. Na yadda akwai abubuwa na alkhairi a ciki, amma wa ismuha akbaru min naf'iha, barnar da ke ciki ya fi amfani yawa. To wannan mata ta karɓi shawara, so abinda za ta yi ɗabbaƙa wa mijinta kenan. Ƙawarta ta turo mata ce ki yayya gashi, dan ni ma na yayya ga nawa mijin sai mun da'a. Namiji haka yake, in bai sha wuta ba baya miƙewa, wai haka mata suke ga ƙawayensu yanzu. Namijin naki kice in bai sha wuta ba, wata in bata gara shi ba, ki maganin sa, ki daina sallama masa, ki daina miƙa masa kanki koyaushe, sai ya sha wahala tukunna zaki bashi dama, wal iyazu billah, subhanallahi alazim. Ya kamata mu ji tsoron Allah, ya ku iyaye na mata, wannan ba daidai bane, kuskure ne, kalla a samu ta kirki da za ta ba ta shawara ga abin da ya kamata su yi. Wata za ta kashe miki aure da wannan WhatsApp din da kike wallahi, wata za ta kashe miki aure da wannan Facebook din da kike wallahi. Barna da mata suke a wannan babin. Yanzu mata sai su je mace fata je ta caba kwalliya ta yi ado, ta yi tsiraici, ta kafe wayarta da kanta, wayarta ta ɗauki hotonta, kawai sai ta yi sendin wa duniya gaba ɗaya, wai a gani, wai a bata shawara yaya tana da kyau ko bata da kyau, sannan ina ne yake da buƙatar ta gyara. Wallahi ba abin da ba sa nunawa. Jama'a muna cikin hadari, ba karamin hadari ba wallahi. Waɗannan social networks, kafofin watsa labaran nan da sadarwa, wato ba karamin sharri suka kawo wannan al'umma ba wallahi. Kaga mace ta yi tsiraici malam, ta yada wa ƴan uwanta wai su ba shawara ya kamata yi, wace aki gyara kaza, abu kaza dinki yayi kaza, dan daidai kaza din ya kamata ya zama kaza ba kaza ba. To da waɗanda kuma suke tura wa maza ma. Yanzu mutum idan yarinya wani yana sonta, duka wannan lokacin a wannan shekarun al'umman nan tana aikata wannan, yarinya tana da saurayin da yake sonta, sai ta je ta kwabe kayanta ta dauki hoto, wal iyazu billah, ta aika masa ya ganta ga baki ɗayanta, komai na ta gani. In bai ga wani gurin ba ya tura mata ya ce mata bai ga wuri kaza yake so ya gani, duka ana yi wallahi. Ta'an musulmi, wannan lalacewa jama'a ina za mu kaita, kuma ina za ta kai mu, sai ga halaka. Shi yasa duk lokacin da tarbiya ta lalace, to wailat, bala'in da za a tarar da shi yana da yawa kwarai da gaske. Yanzu kun ga nan gurin Nana Aisha ta mutunta iyayenta, kuma suna da kima, suna da daraja a wajenta. Shi yasa ita su ta fara nema. Bata nemi kowa ba, ta ce za ta tafi gidan iyayenta. Sai ga shi kuma ta je gida, ta ce wa mahaifiyarta, ya ummata, maza ya ta haddasa nasu, ya mama, me mutane ne suke faɗa ne wai a kaina, me ake faɗa a gari? Sai mahaifiyar Nana Aisha take ita Ummu Ruman, ta ce ya bunayya, to hawwini alaiki, fa wallahi laqallama kana imra'atun qattu wadi'a inda rajulin yuhibbuha laha dara'ir illa kazzarna 'alayha. Ki hakuri yake yata, ai da wahala a samu mace wacce take mai matsayi a wajen mijinta irin ki, kuma tana da kishiyoyi, face kishiyoyinta nan sai sun yawaita mata, wato sai sun ainihin matsanta mata, sai sun yi ta sukanta. A nan gurin idan kun lura mahaifiyar Nana Aisha tana kwantarwa da Nana Aisha hankali ne, ta nuna mata ai ba matsala bane wannan, matsala ne na kishiyoyi, ma'ana makarun kishiyoyi ne kenan. Zai iya yiwa kishiya ta kullawa, wato wato abokiyar zamanta makirci ta kulla mata sharri ba abin da ba za ta yi ba, indai har a wancan lokaci ma ana tsammani nace da wannan lokaci kan kuma in an zo ai sai dai Allah ya kiyaye, ba abin da kishiya ba za ta yi wa ƴar uwarta ba, dai sharri sai dai tsoron Allah, masu tsoron Allah su ne suke kiyayewa, amma wata Allah Allah take yi. Ki duba fa mijinsu ɗaya fa, mijinsu ɗaya sun hada ƴaƴa tare, amma wallahi neman sharri take wa ƴar uwarta ta halakar da ita. Akwai wacce ta yi ta ƙona ɗakin maƙociyarta kishiyarta wuta saboda mai gidanta ya yi wa aure, ƴar uwarta ta zo da kayayyaki na alatu masha Allah tabarakallah, ta faki ido kawai ta danna wa ɗakin wuta. Hakan aka yi kuma kayya kayya aka zo kuma addan shedanci ana kashe gobara tare da ita, kishiya kenan, muguwar kishiya. Bayan wani lokaci kuma an manta shekara ɗaya biyu ta dada danna wutar kuma. Akwai wacce ta kashe ɗan kishiyarta, kwanan nan nake gani a Saudiya ana haddi wa wata mata da ta kashe ɗan kishiyarta, ta ɗaure shi ta bashi da yunwa ta ta dukansa ta ta yi masa azaba, wallahi sai da yaron nan ya mutu. Allah ya saka da alkhairi, makasar Saudiya suka tsayar mata da haddi, aka sare wuyanta saboda maganin yaɗa ɓarna. Me laifinta? Ɗan kishiyarta ta kashe. So zafin kishi da yake ɗaukan mata suke ɓarna, wallahi za ki zo ki abin da yake na da na sani ne, nawa nawa ne kishiyoyi suka kashe abokan zamansu, a yanzu haka suna kurkuku a ɗaure, suna gidan kaso a ɗaure, ɗauri iyadu tana jiran ita ma a zo a kashe ta. So abinda wannan Ummu Ruman take gaya na Aisha tana haska mata, na farko abu guda biyu ne, ita ijtihadin ta tai kokari ta yi wanda ba haka bane ba kishiyoyi bane suka yi, na biyu dan ta nuna Nana Aisha kata damu ba abu ne wanda yake mai girma da zai tayar mata hankali ba, damu matsala tsakanin kishiya da kishiya ana samu, so ta kwantar da hankalinta. Shikenan tace subhanallah, Nana Aisha yanzu mutane abinda suke faɗa kenan ake ta yadawa a garin nan cewa nayi kaza nayi kaza, tana ta istirja'i tana tasbihi. Allahu akbar. Tace wallahi wannan dare haka na kwana, hawaye na yana ta diga yana ta diga yana ta diga. Tace ban samu yin bacci ba na kwana. Tace ana cikin wannan yanayi kuma wani bakin ciki 10 ya dada damuna. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira Ali ibn Abi Talib yana tambayansa, ya Aliyu me zaka ce dangane da wannan yarinya Aisha? Ya kira Usama ibn Zaid yana tambayansa. A lokacin wahayi ya tsaya, Allah bai saukarwa da manzo Allah wahayi da zai samu waraka akan wannan abin da ya faru ba, yana neman shawarar su, an kai ga ma annabi yana tunanin ko zai rabu da Nana Aisha din kawai. To za mu je hutar bin lokaci insha Allah sai mun sake dawowa karo na biyu. Jama'a barkamu da sake dawowa bayan mun je hutar bin lokaci. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kira Aliyu ya kira Usama ibn Zaid a lokacin da wahayi ya tsaya yana neman shawarar su ma zai rabu da Aisha, hatta kai ga wannan makar da bala'i da makircin da munafukai suka kulla, annabi yana tunanin ya rabu da Nana Aisha. Shi dai Usama ibn Zaid ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shawara dangane da cewa ya manzan Allah iyalinka ce Aisha, ni ba abinda na sani akan Aisha in ba alheri ba, mace ce wacce take tana da kamewa tana da mutunci tana da kima, ana la alamu ba abinda na sani illa khairan sai alheri, ka rike iyalinka. Ali ibn Abi Talib shi kuma abinda ya ce yace ya rasulullah lam yudayyiqillahu alaik Allah fa bai kuntata maka ba wan nisa'u siwaha kathir wasu matan wanda ba Aisha ba suna da yawa ya zaka matsantawa kanka ya zaka takurawa kanka shiga cikin damuwa shi aliyu abin da ya gayawa manzon Allah bai ce komai ba cewa ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mata suna da yawa Allah bai kuntata maka ba to wannan magana da Ali ibn Abi Talib ya faɗa ta bakantawa Aisha iya bakantawa ta ji ba dadi kwarai da gaske wayar Ali zai ce akwai wasu matan ba ni ba to ta ji ba dadi wannan ya taimaka kwarai wajen rashin jituwa sosai sosai da haba-haba tsakanin Aliyu da Nana Aisha Allah kara mata yadda Aliyu yace ka tambayi wannan yarinyar ya nuna wato yarinya karama aljariya wacce take wa Nana Aisha din aiki Barira ake ce da ita tambaye ta za ta baka labari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira yarinyar nan Barira yake ce da ita kin ga wani abu na ki ko akwai wani abu da kike zargi dangane da Nana Aisha saboda ita wannan Barira kullun tana tare da Nana Aisha take mata aiki bai wata ce so idan akwai wani abu na zargi to zai iya yiwa ta iya sani kenan annabi ya tambaye ta yace yaya kin gani akwai wani abu sai Barira tace wallazi ba'athaka bil haqqi ma ra'aytu 'alayha amran qattu aghmisuhu wallahi ban taba ganin wani abu na abin ki a tattare da Nana Aisha ba ni dai abin da na sani ghaira anna hajariyatun hadithatu sinni tanamu ana jin yarinya ce karama mai karancin shekaru aiki za a bata na gyaran gari a gida tazo tana tankade ko tana gyara gari hannunta yana cikin garin nan bacci ya dauke ta har dabbobi su zo su cinye wannan gari din tace ni ban san komai na abin ki ko wani sharri ba da ita Nana Aisha ta yi a wata riwaya aka ce Aliyu sai da ya mata shegen duka ya bata kashi yace ki ba da gaskiya Ali bin Abi Talib wannan ma ya dada matsantawa wato ya dada bakantawa Nana Aisha ta ji ba dadi kwarai da gaske dan me har Aliyu zai dake Barira akan ta yi bayani akan ita Aisha a nan gurin yan uwana abin da nake so mu fahimta wanda zamu tsinta a nan shine wannan yana nuna cewa ashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai san gaibu ba dan ko da annabi ya san gaibu ai da kun ga wannan dubbata ta so bai da ya san gaibu da wata so ba zai bada labarin hakika namun da ya faru shi sa wadanda suke cewa manzo Allah ya san gaibu suna yin kuskure ne alqur'ani ya faɗi cewa qul la ya'lamu man fis samawati wa man fil ardi al-ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'athun ga ya musu ba wanda ya san gaibin da ke cikin samai da wanda ke cikin ƙasai in ba Allah ba ko mutane ba su san yaushe za a tashe su ba Allah shine alimul ghaib shine al-kabirul muta'al amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai san gaibu ba sai abin da Allah ya sanar da shi dan da ya san gaibu da wannan labarin duk bai faru ba da ya zo yana neman shawara yana bincike sallallahu alaihi wasallam ba bukata tunda ya san gaibu ba wanda ya san gaibu in ba Allah ba kuma duk wani wanda zai yi da'awar ya san gaibu to yayi ƙarya faqad a'zama 'ala Allahi firya akwai waɗanda suke da'awar kaman sun san gaibu saboda matsayin su ko shehuntakan su ko walintakan su ko kuma wani matsayi da suka ga mutane sun dora su akai akwai wata muqabala da aka yi tsakanin Sheikh Nasiruddin Al-Albani Allah ya masa rahama da shi da wani mutum da yake da'awar ya san gaibu abun mamaki malamai suna cewa yace muqabala da tafi kowace muqabala wato karancin lokaci a gajerance aka yi aka gama ta nan da nan. Shi mutumi ya zo cikin huci da bacin rai da nuna cewa wai shi ya san gaibu zai yi mukabala da Sheikh Albani Allah masa rahama. Albani ya ce a bashi wuri ya zauna ya ce to za mu tattauna da kai. Kai kana da awar ka san gaibu? Ya ce eh. Sai Albani ya ce to don Allah kafin mu tattauna ina da sharuɗa. Saboda tattaunawa ce da za mu yi ta ilimi dole in shimfiɗa sharuɗa da za mu tafi a kansu. Sai shi wanda za su yi muƙabalar da Albani inda ya ce ya san gaibu sai ya ce me sharuɗan naka faɗe su. Sai Albani ya ce ai an gama muƙabala. Ai an gama. Kai da kake cewa ka san gaibu ni yanzu sharaɗin da nake da shi yanzu ma baka sani ba kana tambaya na kana cewa me sharuɗa. Kaga masha Allah a gajeren lokaci Allah ya ba wa Sheikh Albani rahimahullahu ta'ala wato zurfin tunani da sanin ya makamar wato wanda yake makaryacin mutum nan da naka aka kammala. Almuhim jama'a wannan ribar kafa ce wanzan Allah sallallahu alaihi wa sallam bai san gaibu ba Allah ne ya san gaibu kamar da Qur'ani ya tabbatar kuma yana daga cikin abin da Allah yake banci kansa da shi ba wanda ya san gaibu in ba shi ba. Bayan wannan yana nuna mana cewa ashe yana da kyau idan abu ya faru a gidan mutum dangane da iyalinsa yayi bincike in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu aw tariwar wata qira'ar fatathabbatu idan fasiki yazo muku da labari to ku bincika ku tabbatar. Ba laifi bane idan matar mutum tayi wani abu yaje yana bincike ya nemi shawara a wajen wasu kada ta ce ya muna ta mata zato ko baya son ta ne ko na mukammancin wannan a bincike abu ne mai kyau tunda gashi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi. Bayan nan kuma wannan yana nuna idan an tambaye mutum yayi kokari ya faɗi gaskiya. Yanzu kun ga Zaidu bin Sabit da aka tambaye shi gaskiya faɗa. Ali bin Abi Talib shi ma ya faɗi gaskiyarsa abin da ya sani. Ko da ke shi bai wani bayani ba ra'ayinsa shi ya faɗa kawai. Barira yarinyar nan da aka tambaye ta ita ma ta faɗi abin da ta sani. So ashe yana da kyau idan aka bincike mu labari to mu yi kokari mu yi adalci. Wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Kada kiyayya da mutane gaba da mutum ya sa kai kai masa adalci. A wata riwaya Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tambayi wato matansa cikin su ya tambayi Zainab bintu Jahash. Ku duba wannan Zainab din wacce take suna kunnan doki ne da Nana Aisha a wajen Annabi dan har ana cewa shin ko Zainab ne ko Aisha ne ko Zainab ne ko Aisha ne mana wajen matsayi a wajen Annabi. Amma wata riwaya da Annabi ya tambaye ta tace wallahi ya manzon Allah iyalinka ce Aisha ka riƙe kayarka babu abin da na sani akan ta in ba alheri ba. Ya kai dan uwana kaddara yanzu a ce kishiyoyin wannan zamani ne kishin wannan lokaci wata yadda take kiyayya da gaba da mijinta aida da kishiyarta mijinta yazo ya bata dama ya tambaye ta akan kishiyarta kana ganin za ta yi mata adalci? Tab ai yanzu za ta dauki wuka ta samu damar yanka ab yau daman dai ba kai ne ka dauke ta wata ba ai mu dai mu muka san me muke gani a gidan nan akan wance tunda ka ce kana son ta baya za mu yi amma wance halin ta dabi'arta ai bai da kyau zaka gani ma ai wannan kadan ne ma ya bayyana ma ai akwai sauran abubuwa wance me za a yi da wance in banda larura ba yaushe mutum zai zo ya zauna da irin mace yau kowace mace ma ai ka aura amma wallahi banda irin su wance da zuri'ar su wance ta bata maka tarbiyyar gidanka ta bata maka sunanka kai mutum mai matsayi da daraja ka zo ka auro matar da za ta zo ta baka matsala kaza kaza wannan kishiya ce take bada labari kenan akan yar uwarta tana ragargaje ta ba abinda kishiyoyi ba sa yi wa 'yan uwan sai dai Allah ya kiyaye. So mata mu ji tsoron Allah mu zamanto masu yin adalci wa junanmu da abokanan zamanmu Allah ya gyara mana halinmu. manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama bayan bashi wannan shaidan ya tashi yayi bayani akan munbari yayi huduba yace ya ma'ashar muslimina man ya'dhurni min rajulin qad balagani anhu adahu fi ahli ya kawo kukan Abdullah ibn Ubay ibn Salul cewa ya cutar da shi Allahu akbar kai Allah ya jarraba manzon Allah shi kansa wato ba nana Aisha ba kadai manzon Allah kansa ya shiga cikin wani yanayi ya tashi wa kan munbari ce jama'a ga hanzani na ga wannan mutumin abinda labari ya zo min yana cutar da ni akan iyali na ya fadi sharri akan iyali na shine shugaban munafikai kenan yace an ambaci wani mutum walaqad zakaru rajulan ma alimtu alayhi illa khairan akwai mutumin da suka ambata ni wallahi ban san komai akan sa ba in ba alkhairi ba wama yadkhulu ala ahli illa ma'i kuma baya shiga wajen iyali na face ina tare da shi wannan Safwan ibn Mu'attil kenan as-Sulami wanda da shi suka taho da nana Aisha din ya bata raƙumin ta yawo tahu aka yada sharrin akan sa annabi yace ni ban san shi da wani abu in ba alheri ba kuma ni annabi yace rajulan salihan ne Allahu akbar jama'a bari ku ji abin tausayin ana cikin wannan yanayi kaga yanzu anan mun baro gida Aisha tana cikin damuwa ko to ga me yanzu Allah kansa ya shiga damuwar da har sai da ya tashi miƙe ya haukan munbari yake wa al'umma bayanin damuwarsa kawai sai Sa'd bin Mu'az ya tashi ya miƙe shi ya manzo Allah gani nan ana aziruka ni ne zan yi maganin sa ni zan kammala da shi ko waye wannan mutumin fa in kana min al-ausi darabtu unquhu idan daga kabila ausi yake wallahi sai na sare wuyansa wa in kana min ikhwanina min al-khazraj idan kuma daga ƴan uwanmu ne kabila khazraj amartana fa fa'alna amraka ka ba mu umarni mu aikata duk abin da kake so akan shi abun mamaki abun ya shafa har sauran sahabbai kenan to insha Allah ta'ala idan muka sake dawowa zama na gaba zamu ji me ya faru wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu